Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan wuri mai tsarki ɗaya daga cikin ɗakunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ta wannan masallaci na bada mai martaba sarkin kabin argungu inda tafsirin alqur'ani yake gudana a cikin tsawon wannan wata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya albarkace mu ya ƙara mana imani kuma albarka da alkhairori da Allah yake rabawa cikin wannan wata, muna roƙon shi cikin rahama ta yi shi ba mu babban rabo. Allah ya sanya mu cikin wanda ake gafarta ma waɗanda ake ƴantawa ga barin shiga wuta a cikin wannan wata. Muna addu'a ta musamman ga malumin sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa ran tashal kiyama. Muna addu'a ga mawallafin wannan littafin da muke karantawa, wato Sheikh Abubakar Gumi, Allah ya himi shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi ga wannan gagarumin aiki da ya yi ya sa mai cikin mizani. Muna roƙon Allah almajirinsa Sheikh Ismaila Idris, Allah ya haskaka kabarinsa ya yi mishi rahama. Muna roƙon Allah ya taimaki khalifan shi Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir tare da dukkan abokanai aikin shi na kowane mataki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, muna ƙaskantar da kai wannan gari namu na Argungu da wannan masarauta tamu. Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara haɗa kan ɗan wannan masarauta ya ƙara yalwata tattalin arzikin wannan masarauta tamu ya taimaki jagoran wannan masarauta mai martaba sarkin kabin Argungu. Allah shi mishi kariya ya ƙara mai kwarjini da muhibba. Muna roƙon Allah wannan jaha tamu ta Kebbi wadda ta yi suna da zama lafiya, Allah ya ƙara kare ta wuraren da suka faɗa cikin matsala a wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah ya kurinye, Allah ya yi mana, Allah ya taimaki dukkan shugabanninmu, jagororinmu na siyasa da na mulki baki ɗaya da na addini. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah shi mana jagora ya saddada mu a cikin wannan aiki. Za mu tashi aya ta 96 a wannan sura mai albarka, suratul ma'ida. Bayan aya ta 95 ta yi hani ga farauta ga alhaji ko mai umra, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin yadda za a yi jaza'us sayyid, wato in alhaji ko mai umra ya yi farauta to ga yadda zai biya. Bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uhilla lakum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
أحل لكم an halatta muku ayyuhan nasu ya ku mutane alalan kuntum aw muhrimina ko kuna wajen aikin haji wato ba cikin aikin haji kuke kuna halal ko kun yi harama da aikin haji to duk dai an halatta muku saidul bahari wato farauta ta teku ta ruwa wato nan saidul bahari dabba ta ruwa ita ce saidul bahari wato masid kenan saidu masdarun bi ma'ana fa'il ko kuma mafaul to dabba ta ruwa an halatta muku an ta'kuluhu kutita wa huwa ma la ya'ishu illa fihi to yayin ce dabbar ruwa ko saidul bahari ita ce wanda ba ta iya rayuwa sai cikin ruwa walau talat hayatuhu fil bari ko da dai tana iya dade ya kusa tudu ta rayu to a ƙarshe dai ita dabbar ruwa ce domin da can ta fito can galiban take rayuwa malam ya bada misali da dabbobin da wato suna iya rayuwa tudu amma dai dabbobin ruwa ne malam ya ce kasirtan wato kamar kwaguwa wadda da kwado waccin sahu da kada wato waɗannan duk da cewa suna iya takawa tudu su rayu to hukuncin su dabbobin ruwa ne ya halatta alhaji ko wanda ba alhaji ba ya farauce su wa qayyadahu shafi'i bima la ya'ishu illa fil bahri faqat amma imamu shafi'i shi ya ce abinda as-saidul bahri wato wannan dabba da aka sifanta ita ce wadda ba ta iya rayuwa sai cikin ruwa wato babu inda take rayuwa da an kai ta tudu an cima iyakar ta shikenan sai mutuwa kasamak kamar kifi kifi shi kan da an kai bakin gaba tashi ta kare in dai ba irin bodami ba wanda ga shiga cikin lasa shi abin ga shi zauna walau kana ala surati ghayril ma'kuli wato ita dabbar ruwa koda siffarta siffar dabbar da ba a ci ne min hayawanil barri na daga dabbobin tudu kal adami sai za an samu wata dabba cikin ruwa da siffar dan adam akwai su ko wasu na ce a yi wai kamar haka ne yake to saboda haka dai koda an samu domin wato in an ka ce walau wato ana ne a kaddara ma za a samu a kaddara ma za a samu to tunda dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahri halatta muku dabbar ruwa to in dai aka samu dabba cikin ruwa koda siffar mutum gare ta to ya halatta a ci wal kalbi koda siffar kare aga wannan dabba an ce akwai karen rogo wal khinzir akwai aladai na ruwa to gashi aladai na tudu haramun ne shi ma kare na tudu haramun ne wanga kare da ake farauta ne to fa hadha kulluhu halalun ya ce duk halas ne inda hu wurin sa bi khilafi ma yishi fihi wa fil barri ya ce amma sabanin dabba ta tana iya rayuwa cikin ruwa kuma ta rayu tudu kasirtan kamar wato kwaguwa wadda da kuma fado waccin sahu da kada ka san ko dai kada ai suna aka ta tunka kware cikin ruwa dan karawa da shi cikin ruwa yana da wahala saboda can ya iya to amma kuma yana iya rayuwa tudu to a wajen imamu shafi'i ya ce shi bai halatta ba a wuri ne sai in an yanka sannan kuma in ya mutu ba za a ci ba sannan mai aikin haji ba zai faraute shi bai shiga cikin saidul bahari ba kenan a wurin shi kun ga ga kwado an ce halas na amma ga shi kuma ba a cin kwadi in kihi bai samu ba ana so ya kwado na ko Thank you.
eh na san masu sana'a kwadi masu sana'a kwadi nan na
to waɗannan mimata tulu hayatu bi barrin rayuwar suna tsawaita a tudu fala yajuzu sayduhu li muhrimin to waɗannan bai halatta mai harama da hajji ko umra ya kama su ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ta'amuhu kuma Allah ya halatta ma alhaji ko mai umra da sauran mutane wanda yake ma ba su cikin harama da umra an halatta musu abincin gulbi ai ma ya kadifuhu mayitan shine abinda gulbi ya jeho gaba matacce kamar wani ki yaka ko ire-iren shi to motsan gulbi dai ana cinsa da nassin wannan aya wa ta'amuhu mata al-aitam ti allakum dan jiyar da ku dadi ta'kuluna huku ci shi ku ji dadi walis sayyara kuma an halatta wannan kuma don matafa al-musafirin minkum matafa daga cikin ku yatazawwadunahu anda za su yi guzuri da matacciyar dabba ta ruwa wa hurrima alaikum saydul barri aka ce an haramta muku farauta ko dabba ta daji ma duk wato wadda a tudu ma dumtum hurman in dai kuna cikin harama walau sadahu halalun da a ce wanda yake ba cikin harama yake ba sai ya farauto dabba ta tudu falil muhrimi akaluhu to tunda ba dan mai harama ya farauto ba ya halatta shi alhaji ko mai umra su ce wannan farauta ta wanda a halal kama bayyanar sunna kama yadda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani illa idza sadahu li muhrimin sai fa idan ya farauto shi wancan wanda ba mahajjaci ba ya kamo dabbar daji amma da niyyar ya kawo ma mai harama fa ya harumu nan kan ya haramta akwai wani da ya taba kamo dabba ta farauta ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya kama ya kafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ha cikin aikin hajji muke ya garan wannan mutumin ya baci annabi bai karbi kyauta tai ba sai ya ce mai da ba aikin hajji muka yi ba da mun karbi kyautarsa wannan ya nuna mahajjaci ko mai umra bai farauta sannan kuma ba zai ci dabbar farautar da aka kamo don shi ba amma in mafarauci ya kamo don kai ne to wannan in ya ba mai harama ya halatta ya ci ga wani kauli amma duk da haka nan akwai kaulin da malaman da ke ganin cewa ko don shi an ka farauto ko ba don shi an ka farauto ba ko shi ya farauto ko ne ya farauto to bai halatta ba fara ya halatta a ci mata san fara ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lana maitani wa damani an halatta muna matacci guda biyu an halatta muna jini guda biyu matattu guda biyu su ne kihi da fara ma'ana ko da matacci ne aka same su ana ya ce wannan shi ne bayani a kan fara to farauta kamar yadda waccan aya ta yi bayani ta 95 wannan ma ta ƙara nana ta cewa dai haramun ne ga mai harama shi farauta wa hurrima alaikum saydul bari ma dumtum hurma saydul bari ma dumtum hurma matuƙar dai mutum na cikin harama to babu farauta gare shi ba ta halitta gare shi shi ne ake cewa saboda tsananin haramcin farauta da a ce mai harama ya ga wani mahalarci yana bidar dabbobin farauta sai nuna mai inda wata dabba ta tallabe to in wannan mahalarci ya kame wannan dabba shi zai biya sai ya biya tunda shi ya gwadi sannan saboda haramcin farauta ga shi alhaji ko tsawa yawa ya hirgita dabbar daji ya bata tsoro ta sheka da gudu ta faɗi ta kare ko ta shiga wani sarƙaƙi ta tallake ta mutu to sai shi zai biya saboda farauta tana da nauyi ga abin nan sannan aka ce da mahaurauci ne kahin ya shiga harama sai ya daure dabba farauta gida bai yanke ba to in ya shiga cikin harama ya ce a sake ta a saki dabban nan da a gida daure saboda haka farauta tana da nauyi ga alhaji wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi za a taro ku ran tashal kiyama la ilaha ghairihi ba wani ba zuwa ga wani Allah ba to tunda ga Allah za ku komawa to ku shirye shirin gamuwa da Allah hatta ya tawahhamul khalas min akhazi inda wani za a tara mutane to mutun na tsammanin wannan ya tsirasar da shi ko ya taka tudun mun tsira bil iltija ila zalikal ghairi zan ya samu ya nemi mahauka wajen wancan yaltaju ilayhi al-amra masurun fihi don haka jingina da neman mahauka ya takaita ga Allah kawai la malja wala manja minhu illa ilayhi ba wurin gudu ba wurin tsira sai dai a koma ga Allah kawai to mata'an dinnan mata'an lakum ay wada amuhu malamai sun yi sabani wajen fassara da amuhu dinnan akwai malaman da ke ganin fihi ɗaya na ya halatta a ci matacce amma sauran dabbobin ruwa in sun mutu ba a ci sai dai imamul qurtubi ya kafa dalili cikin tafsirinsa daidai wannan aya cewa mazhaba imamu malik domin shi ba maliki ne ya ce mazhaba imamu malik ita ce ta fi ƙarfi don imamu malik ya tafi akan cewa duk dabbar ruwa in dai dabba ce tana iya rayuwa cikin ruwa ita a ce mata dabbar ruwa to ko ta mutu za a iya cinta ya ce dalili akwai hadisi da imamul bukhari da muslim suka ruwaito cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun tai wurin yaƙi kuma tafiyan nan mai wahala domin abinci ya musu karamci ƴan ƙwarorin da bino na suke ci su sha ruwa kuma saboda karamcin abinci har da ganyen itace suke ci to suna cikin tafiya bakin gaɓar gulbi sai suka tsinkai wani abu kamar tudu kamar wani tsauni ko da suka yi wa kusa sai suka iske wata dabba ce babbar dabba dabbar ruwa ana ce mata ambar al'ambar to wannan dabba sai suka zo suka ɗora tattauna da yake duk malamai ne ta to ga shi muna jin yunwa sannan ga abinci sai dai dabbar ta shure ba abin da matar ta ce to yaya za a yi sai suka ce a to ai dabbar ruwa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wata amuhu sannan bayan haka cikin halin yunwa muke an ce fa man dhurra ghaira baqin wala adin fala isma alaihi ko da ba dabbar ruwa ta ba tunda muna cikin tsananin bukata da yunwa to Allah ya halatta mu mu ci don haka dai muna ganin cewa halas ne mu ci wannan dabba don haka suka shirya murahu suka gyara nama sun ka ci gaba da ci in ba naman ci hadisin ba sun yi wata uku suna cin naman nan wata daya suna cin nama sannan wannan dabbar hamma sun ka bandace wani ya bushe sun ka rika suka ci gaba da tafiya hamma suka zo Madina da shi da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mai cewa ga fa abin da ya faru amma a ƙara diba musu ko sun yi daidai ko ba su yi daidai in ba su yi daidai ba su koma annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙara bayani ya ce akwai sauran naman nan ku kawo mini to kuma dama akwai wanda ya rage sun ka bashi kuma ya ci to kaga wagga dabbar baki hita ba ko shafna
wata dabba an ka ce ba a ce kifi na ba wata dabba ta babbatar ruwa saboda dabbobin ruwa masu binciken dabbobi suna cewa dabbobin ruwa sun yi na tudu yawa to saboda misalta girman wagga dabba ta ruwa wadda bayan Allah nan sahabbai suka yi amfani da ita sun ce an tadda a waza guda tsaye aka kahe ta sai ta toka riga raƙumi babban raƙumi har ma da sirdi ne ta kere shi sannan kogon idanunta inda aka kwakwale idanu mutum na shiga matsakaicin mutum ya shiga cikin ramin nan ya tsaya ya haɗe shi saboda haka dabba ce babba wannan yana daga cikin abinda malamai suke ambato cewa karama ce Allah ya yi wa wa'annan sahabban Allah ya karrama su sun hito aikin Allah kuma jihadi suna cikin bukata sun kai al'amarin su ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya musu mafita haka dunna Allah ba zai taɓe ba duk wanda yake aiki don Allah to Allah zai taimake shi Allah ya bamu ikhlasi wa akaba kaulahu awwala sura Allah ya tabaraka wa ta'ala ya bibiya bayani ga zancensa a farkon sura inda yake la tuhillu sha'airallah to ga ƙarin bayani ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace ja'alallahu al-ka'bata al-baytal haram Allah ya sanya Kaaba wato daki ne mai alfarma wato al-muharram wanda Allah ya haramta yaki ciki da rigima da fada da sauransu qiyaman lin-nasi domin ya zan tsayuwa ga mutane ya kuma bihi amr dinihim zai tsayar da al'amarin addinin su bil haji shine suna zuwa su yi haji ilaihi zuwa gare shi don haka babu inda ake zuwa haji duniya sai wannan wurin a shekaran jiya na karanta muku wani ba American pastor musulmi wanda ya musulunta da ya ce su ce musu an kai wato wata akwati an ka kafa musulmi cikin sahara cikin daji sun kamashe ta wuri mai tsarki suna ta zagaya ta suna ta yawo suna kai da kawo zuwa gare ta ga wasu na kallon kaman wasata musulmi gari to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja'alallahu al-ka'bata al-baytal haram qiyaman lin-nas don ta zama tsayuwa ga addinin mutane domin ana sallah ana itikafi ana haji tawafi ayi umra wa duniyahum sannan hawayo Kaaba da wannan harami na Makka tsayuwa ne ga al'amarin addinin da duniyar mutane bai amni dahili saboda wanda ya shiga cikin wannan ɗakin kana aminin ya zan amintacce wa adamu ta'arudi lahu wato ba wanda zai bijiro masa bayani ya zo cewa da mutum ya kashe maka wani dan uwa ko da uba ne kana rataye da takobi ko bindiga da niyyar cewa da ka gan shi ya gama yawo in rayuwa goma gare sun kare in dai cikin haramin Makka ne kana gamawa da shi sai zuciyarka ta sanyi ba kama iya tuna cewa abinda a tsakaninka da shi saboda haka kaga Kaaba ta zan qiyaman lidunyan nasi wajabu yusamaratu kulli shay'in ilayhi sannan da jawo ƴaƴan itace na kowace ƙasa kowane wuri zuwa Makka wato ma'ana Allah ya yi alƙawarin cewa zai arzuta mutanen Makka da ƴaƴan itace waɗanda ba na ake noma su ba amma ta wa ake da su kuma koyo shi a same su har da na Najeriya ko? Na ko'ina kuma gariya hadda kaiwa da hadda kwamin ga na kuka yayan kuka zada bale duma a ba san ga noma ina wurin noma su Makka wato na taba ganin dan shantun ga dan zunguru wannan ga da aka noma kasar ga da ko can kasashen Laraba aka noma irin shi duman ga mai dan tsawo tsawo eh ga sunan danyo abin ya wanda ga sai duma ya taya dan to saboda haka wannan alƙawarin Allah ne wa fi qira'atin qiyaman bila alif mazdar qama ghairu muallim wa shara al-harama Allah ya sanya wata mai alhurma shi ma ya zan tsayuwa ga mutane ga rayuwarsu bi ma'ana al-ashrul hurum watanni masu alfarma zulqa'ada shine watan zulqa'ada wa zulhijja wal muharram wa rajab wannan sunan yake cewa al-ashhurul hurum qiyaman lahum suma tsayuwa ne ga mutane bi amnihim saboda samun aminci min al-qitali daga yaki fi ha cikin su domin watanni ne da sun zamanin jahiliyyar Laraba suna girmama su ba a yaki cikin su har farkon musulunci har zuwa lokacin da ta'addanci yayi yawa daga mushrikai aka ce an halatta mu musulmi su yi yaki ko cikin watanni masu alharma ne in kafirai suka yake su su yake su wal hadaya Allah ya sanya hadaya wal qala'ida da abubuwan da ake rataya su ma qiyaman lahum tsayuwa ga mutane bi amni sahibihima saboda wanda ya koro hadaya ga al'adar Larabawa ba a taba shi tun kamin musulunci haka nan idan wato dabban nan aka rataya mata takalmi ko wasu kaya na abin nan wato na alhaji shi ma an nuna cewa harama aikin haji zai yi kowa bai taba shi don haka ba wanda zai gito mishi ya cutar da shi zalikal ja'alul mazkuru li ta'lamu Allah ya sanya waɗannan abubuwa ne domin ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu ma fi samawati ya san abin da a cikin sammai wa ma fil ardi da abin da a cikin ƙasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma don ku san cewa Allah masani ne ga komai fa inna ja'alahu zalika lalle sanya wagga da yayi ga waɗannan abubuwa da jalbil masalih lakum dan ya jawo amfani ne gare ku maslaha da gyara wa dafa ila madari sannan ya tunkuɗe cuta da sharruka ankum da gare ku abla wuqi haka min tafa wannan dalili ne ala ilmihi akan sanin Allah cikakke bima huwa fil wujudi ya san abinda an saman me wa ma huwa ka'inun da abinda zai kasancewa nan gaba ilamu anna Allah
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
ilamu anna Allah shadidul iqab ku sani ku ƙara sani cewa lalle ubangiji mai tsananin azaba ne li a'da'ihi ga makiyansa wato masu saba mishi wa anna Allah ghafurun kuma lalle Allah mai gafara ne li awliya'ihi ga masoyan shi masu biyayya gare shi rahimun bihim mai jin kai ne da su ma 'ala ar-rasul illa al-balag ba abinda ke kan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma jinsin manzanni gaba ɗaya ba abinda Allah ya aza musu illal balagu sai dai su isar da saƙon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso saƙo gare ku don haka ya cika aiki ne abinda ya rage gare ku ko ku yi ko kar ku yi to wannan hisabi na ga Allah wallahu ya'lamu ma tubduna Allah yana sanin abinda kuke bayyanawa na ayyukan ku ma takatumuna abinda kuke boyewa don haka Allah masanin wato az-zahir wal batin ne al-ghaibu wa shahada ya san abinda koyi da abinda abba ne don haka zai saka muku fa min ja'ala Allahul Ka'bata ilahuna daga ta inda Allah yake ja'ala Allahul Ka'ba zuwa nan taqibun shi ko bayani ne wato bibiyar bayani ne da kaulihi qablu to ga zancan Allah can baya inda yake ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah sai ubangiji yace kul la yastawil khabith
kul la yastawil khabith wat tayyib wa la wa'jabaka kasratul khabith فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
نعم.
قل كشي لا يستوي الخبيث حرام بعدين تكبا وطيب دهالات باس زمادين دهالات دهرام باس زمادين دهار أبدا دومين ita haram haram ce Allah ya haramta ta ita kuma halal wato halaliya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya halatar da ita kuma halal Allah yana sa mata albarka haram kuma Allah yana cire albarka cikin ta walau a'jabaka kasratul khabith ko da ko yawan tarin wannan haram ya baka shawa ya haramta mare ka ji dadi ka tattara ka tara ka tara saboda haka ba alkhairi ne ba fattakullaha ku tsorci ubangiji ku ji tsoro ne ti tarkihi ku bar haram ya ulil albabi ya masu hankali la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo ai tafuzuna taqibul liqaulihi ta'ala wannan bibiyar bayani ne ga zancen da ubangiji yayi tan yace hurrimat alaikumul maytatu an haramta muku mose da sauran abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta saboda haka ku wadatu da abubuwan ci maka na halas ku ba haram ku wadatu da halas ta dukiyoyi ku wadatu da abinda Allah ya halatta ku bar haram haka nan wajen aure ku wadatu da matan halas ku ba haram tufafi da sauran duk abubuwa da kuke mu'amala da su abubuwan da Allah ya halatta suna nan tare da yawa abinda ya haramta kadan ne saboda haka ku nisanci haram ku wadatu da halas Allah ka wadatar da mu da abinda ka halatta mana ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
يا أيها الذين آمنوا يا كوموا منين ما في إيماني لا تسألوا عن أشياء kada ku rika tambayoyin abubuwa in tubda lakum tasukum wadanda in an ka bayyana muku amsar su to za su muna na muku a ƙarshe ba za ku ji dadi ba lima fiha min al-mashaqqa saboda wahala ku je ku yi tambaya ku ce ni a hukuncin kaza a hada muku kuma abin yayi muku nauyi wajen aikatawa wa in tasalu an ha hina yunzalu al-qur'an in kun kai tambaya fa lokacin da ake saukar da Qur'ani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama tubda lakum ana bayyana muku tambayoyin nan a baku amsar su idza sa'altum an ashiya'a fi zamani in dai kuka yi tambaya game da abubuwa a zamanin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzilu alqur'anu bi ibda'iha Qur'ani yana sabka shi bayyanar da amsar tambayar ku wa mata abdaha duk lokacin da ku aka bayyanar da amsa sa'atukum abin zai bata muku rai fala tasalu to irin wannan tambaya kada ku yi ta domin abin za ku ja maka kanku wahala ne kada afallahu anha Allah ya yafe ga tambayar da kun kai ai an mas'alatukum ga tambayar da kuka yi Allah ya yi muku fala ta'udu amma ka ku saki wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai hankuri ne haythu lam yushaddid alaykum al-ahkama da ya zama Allah bai tsananta muku hukunci ba bisu alikum an ha saboda kun yi tambaya da Allah ya ga dama sai ya ba ku amsa sai a ci gaba da wahala wa khatara lakumul yusra sai Allah ya zaba muku sauki fi jami'i takalifati a cikin dukkan takalifu abubuwa da Allah ya dora muku wa hadhihi al-ayatu tadullu ala annahu alayhi salatu wassalam wannan aya ta gwada cewa annabi sallallahu alayhi wa sallama la yubti ahadan bai ba kowa fatawa fi hukumi shay'in a cikin hukuncin wani abu komi kankanta tai min al-ashiya'i daga cikin abubuwa ba da wafatihi bayan wafatin annabi alayhi salatu wassalam don haka ba wanda zai ce na tambayi manzo Allah akan kaza ya ce min kaza ya ce min kaza wagga aya ta shahe wannan ta rufe wannan kofa wanda duk ya faɗi haka fa innahu kadhibun yayi ƙarya makaryaci ne dujjal ne wa mukazzibu lil qur'ani ya karyata qur'ani fala yuttaba'u fi shay'in don haka ba za a bi shi ga komai na al'amarin addini fa bil hadisi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hayati khairun lakum rayuwata alheri ta gare ku wa mamati khairun lakum kuma wafati na ma inna mutu shi ma alheri na gare ku ai hayatu sallallahu alaihi wa sallam ma la yafassara hadisin yace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuni cewa rayuwa ta alheri ce gare mu lima yati na fiha min al ahkami wal ulum min Allah bi wasitatihi saboda lokacin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana wahayi ana kawo hukunce hukunce muna samun ilmomi da fa'ida ta hanyar wahayi da aka yi mishi kun ga an samu alheri ko ba a samu ba an samu alheri na duniya da lahira to wa kazalika mamatuhu haka nan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam khairul lana yace alheri na gare mu me yasa li'anna bihi qata'at ziyadatu takalif domin daga wafatin annabi an rufe wahayi ba a koma cewa kaza ya zan wajibi kaza farilla ko kaza haram kun ga wato da yana nan raye za a ci gaba da ƙara samun hukunce hukunce wato abubuwa su tattara su tattara su tattara to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma yayi wafati ayi hankuri ayi ta'aziyya a doki hankuri na rashi ne alheri na shi ma to malam yace fala yabqa lil amali illa al kitabu was sunna bayan wafatin annabi ba abin da ya rage abin da musulmi za su yi aiki da shi sai qur'ani littafin Allah sai sunna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yufahamu min hada abinda an ka fahimta daga qur'ani da sunna istihadin malamai don haka ba a hakewa da mahalki ko ilhama ko kashafi ai an san su ne ko an ce mahalki mana matu mutum ya ce cikin mahalki annabi ya bani kaza ko na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min kaza galiban yan ana ganin girman wannan mutum ko abin ya saba ma aya ko hadisi sai a ce ai malam wani ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai a aje aya gehe lali ba daidai ba ne Shehu Usman dan fodo cikin iha usunna ya ce ba awaci da mahalki ba aiki da shi sai a taka matakin tsakiya sai a auna mahalkin nan in ya yi daidai da aya da hadisi a aiki da shi in ya saba a yi da shi ta ji gaskiya in an yi haka an tsira ko ba a tsira ba a ga an tsira amma ya hanka ce a aja aya a rike mahalki jama'a an ya ba a bace ba an bace to yanzu kun ga malamai sun yi kokari kwarai da gaske wajen tace hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama sai malami ki tara hadisan annabi dubu ɗari kamar Imam al-Buhari an ce ya tara hadisi dubu ɗari amma ya tace su ya tace su ya tace su sun ha koma sahih al-Buhari wanda bai kai ba su kai 10,000 ba haka sauran malaman hadisi sun kai ta yi to kaga sun yi wannan aiki domin a dunguje ƙaryar da an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane da yawa in suna son su kare ra'ayinsu ko wani abu da suka yi sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza har ma annabi ya ce man kazaba alayya fal yatabawwa ma kadahu minan nari
duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya zauni mazauni ne ya zabi inda yake son ya zauna cikin wuta. Amma duk da haka an yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa in kace annabi ya ce hadisi kaza ko yayi kaza sai ya ce to ina isnadi karanta muna sai ka fara kace ni da kun haga ne an ba'ani fulano ko akhbara ni fulano kala akhbara na fulano an fulani har ma wai ba a yadda da an ba sai ka ce akhbara na ko an ba'ana sun ce ma hadisi mai wani una illa gare shi wanga isnadin da ka faɗi ko mutum goma na ko sha biyar na ko nawa na ko wani sai a diba a gani wane ne an san shi ma'arufi na da an ka san shi mutumin ƙwarai na ko ba na ƙwarai ba ne in na ƙwarai na ya cika sharuɗa sannan a yadda a ce to a wuce wannan in ko an san shi maƙaryaci na ko mutumin ƙwarai na mai gaskiya amma an ka san shi da yawan mantuwa da gafala sai a ce a kai wannan ba a karɓa hadisinsa kawo wani dan yan akwai a wuce gaba sannan in ba a san shi ba jahuli na sai a ce a kai wannan ba a ma san shi ba saboda haka ba a ma magana ce tunda ba a san shi ba balle ma a mai hukunci haka za a bi isnadin nan mazajen nan da ka kawo har ga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka kai ga sahabi shi an tabbatar da sahabi na to shi ko bincike ba a yi saboda duk masu gaskiya na amma a tabbatar da dai yayi sahabi na wanda an sahabi shine wanda yayi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana musulmi radiyallahu anhu to kun ga aikin da sahabbai sun kai da malamai suka yi ko to sai wani malami ya ce yayi muhalki yaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai koke ya ce ya rasulullahi muna shan wahala wajen tantance hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba kuma gashi an yi ma ƙarya da yawa hadisai suna nan da yawa da an kai ma ƙarya ina son ka faɗa min ainihin hadisanka gaba ɗaya waɗanda kai ka faɗe su sai annabi ya jera mai ni nace kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya faɗa mai gaba ɗaya hadisan gaskiya waɗanda ba su ba su kuma na ƙarya nan to kun ga kenan aikin su Buhari ya tashi da aiki ko bai tashi ba kun ga aikin su Buhari da su Muslim da su Imam Malik da su Baihaqi da Darumi da Dailami da Ibn Asakir da sauransu aikin su sun yi wahala amma dai ga sauki ya zo ga hanyar kusa kun ga waɗanga hadisan isnadin su guda sai ga manzon Allah sauran hadisai kuma ana samun mutum biyar in can kusa na nan mu kuma kila a samu kila har mutum 20 ko 30 ko 40 ko 50 kafin a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi wanga malamin shi dai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kun ga wanga mawarki na shi ya za mu yi da shi za mu rike hadisan ga na mawarki ne mu ba hadisan Buhari da Muslim kun ga in muka yi haka ba mu yi daidai ba to wannan shi mawalki kun san an akwai mawalki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya salihah ar-ru'ya sadiqa min ar-rajulis salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa har ma annabi ya nuna cewa mawalki wani bangare na annabta to amma kuma ba haka kawai mutum zai ce ya yi mahalki shi kenan a bi shi ba to ilhama kuma shi ne mutum ya ce cikin zuciya ta kawai mutumin kirki na sai ya ji kawai an samu wani ilimi cikin tunani ne an yi mai ilhama sai ya faɗa mutane cewa ga abin da na samu kun ga ilhami wani ɓangare na ya yi kama da wahayi amma ba wahayi na don annabi ma sallallahu alaihi wasallama ana mai wahayi ta hanyar ilhama to kashafi kuma shine mutum ya ce an ɗebe mai hijabi shamaki an yaye mai hijabi abinda ba a gani shi ya gan shi don haka wannan ya ce ya gani cikin lawal mafuzu ya karanta wasu abubuwa abinda ya rubuta ciki. To a takaice al'ummar musulmi, abinda malam ke jan hankalin mu nan, kada mu yi wasa da Qur'ani da Sunna, kada mu bar su mu yi kame kame. Duk abinda muka kama in dai mun ka ba a Qur'ani da Sunna, to wannan abinda muka kama mun samu matsala, dan ba marikata ba. Al-Qur'ani da abinda an ka fahimta daga Qur'ani shine fiqhu, fahimta mai kyau ta malamai magabata. Allah ya ganar da mu, Allah ya hana mu na bacewa. Wa hadhihi al-ayatu wagga ayata aqibul liqawlihi ta'ala yas'alunaka ma za uhilla lahum, ita kuma bayani ne ga waccan ila famuni uminka sadatu su'ali, sai aka hana musulmi musamman ma sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yawan tambaya rahmatullahi dan tausayi gare su, wala na kuma gare mu mu na baya. Allah tabaraka wa ta'ala yace kad sa'alaha qaumun min qablikum, akwai wasu jama'a fa gabaninku da sun kai irin waɗannan tambayoyi, suka tambaya anbiya an annabawan su, fa ujibu bi bayani ahkamiha, an ka amsa musu, an ka ba su jawabi akan tambayar da sun kai. Thumma asbahu biha kafirina, amma sai suka waye gari suka zama masu kafircewa da abin nan da an ka ba su amsa, ai bi tarkihimul amala biha, suka kyaki da abin da an ka ba su amsa. Fa inna bani isra'ila kanu yastabtuna anbiya'ahum, bani isra'ila sun kasance suna tambaya annabawansu fi ashiya ga abubuwa, fa yadha umiru biha, aka umurce su da su, tarakuha wato sai su bar su, fa halaku suka halaka. Hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ahlaka man qablakum kasaratu masailihim wa khatilafuhum anbiya'ahum, abinda ya halaka na gabaninku shine yawan tambayoyinsu ga annabawansu da kuma sabawa, to tambaya ba su aiki, wannan ya ja musu suka halaka. Walamma muni as-su'alu an ashiya'a hina nuzulul qur'an, da yake an hana tambaya na wasu abubuwa a zamanin saukar qur'ani, kai la yubdalahum hukuma, don kada a bayyana mu musulmi hukuncin waɗannan abubuwan, wa yulzamu biha, alizumta musu aiki da su. Istadarada, sai aka istidradi fi man iwada ya ahkamin, wato aka cirata da magana ga magana cewa kada wani ya zo ya zamna busa shimfiɗa tai ko buzu ne ko agalemi ne ko kuma kujera tai, ya rinka aza wasu hukunce-hukunce, lam ya hukum bi Allah, ba Allah ya kawo wannan hukunci ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin, Allah bai shar'anta wata dabba da ake cewa bahira ba za a yi fasarta, wala sa'iba, Allah bai sanya wata dabba ya haramta ta bo da ake cewa sa'iba, wala wasila, Allah kuma bai sanya wata dabba haramtatta da ake cewa wasila ba, wala ham, Allah bai sanya wani bajini haram ba wanda ake cewa ham, kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna, wannan aqida ce ta mutanen jahiliya mushrikai. Rawal Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi an Sa'id ibn al-Musayyib, daga Sa'id wato mutabi'i Allah ya kara masa yadda, kala yace al-bahiratu, dabbar da ake cewa bahira wato allati yumna'u darruha lit-tawagit, ita ce dabbar da wai saboda tana da albarka sai a hana shan nononta sai a bayar da ita ga wato gumakansu, bala ya halubaha ahadun, ba wanda zai taɓi nononta minan nasi daga cikin mutane, wato an batta an keɓance ta kawai don gumaka. Wasa'iba, ita kuma da ake cewa sa'iba, sakakka, kanu yusayyibuna hali alihatihim, ita ma an sake ta ne ba a cin namanta ba a hawanta, an batta don gumaka, fala yuhmalu alaiha shan, ba a ɗora mata kaya. Wal wasilatu, dabbar da ake cewa wasila, annaqatul bikr, wato taguwa ce wadda a karama, wato wadda ba ta taba haihuwa ba, wato yakin na kenan ko tubakiru, wadda za ta haihu haihuwa farko fi awalin tajin al-ibil bil unsa, wato haihuwa ta farko sai ta ya mace wato ta yi taguwa ba'da al'unsa ta koma haihuwar wata mace bi da bi wato tunda dai ta haihi mata biyu jere da juna to albarkar ta ta kai a haramta ta sai a ce haramun nawaga a yanka ta ba a cikin tafi dai a batta a sake ta in ta gama rayuwarta shikenan ta mutu wa kanu yusayibuna hali dawagi tin sai su sake ta domin guma kansu in wasalat ihdahuma bil ukhra inda ta sadar da haihuwa biyu dun mata laysa bainahuma zakarun ba namiji zakanin su wal hamu shi kuma bajinin da ake cewa ham fahalul ibli bajini ne na raƙuma ya daribu dirabal ma'duda wanda zai yi barbara wato ya bi tagin tagunne wani adadin da sun ka kyarga tunda tsari na jahiliya kamar wata doka ta constitution na jahiliya sai a tsara cewa in ya bi raƙuma kaza suka doki ciki to fa iza qaba dirabahu inda ya kare wannan bin wato barbarar auda'uhu sai su bashi littawagi ta dan guma kansu wa afuhu min alhamd sai su hutar da shi daga hawa da aza kaya fala yahmalu alayhi shan ba ana mai komi wa sammuhu alhami suka ce mai hami mai tsaro wato kamar shi wani mai gadi na cikin garge mai kariya ne mai bada kariya ne to wannan doka ce ta jahiliya ba dokar Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yace ba ala akari da wannan haramci a musulunci tsarin jahiliya ne walakin alladhina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala allahi alkadhiba suna kirkira ma Allah kariya fi zalika ga wannan wayansibunahu ilayhi tujingina su ce kuma Allah ya haramta wa akasaruhum la yaqilun mai yawan su su mushrikai ba su da hankali anna zalika iftiran ba su gano cewa wato kirkire ne aka yi wa Allah wato li'annahum qalladu fihi aba'ahum domin daya su yake uwayensu akan wannan aqidar su kuma uwayen kakannin su annan kakannin kakannin su haka nan sun ka iske wannan dokar saboda haka sai doka ma wahayin Allah ne shari'a ta an ka sauka ma wani ba annabi alhali kuma doka ce tsari ne na jahiliya Allah ya ce babu shi a musulunci wa idza qila lahu to alhamdulillah nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai gaba ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda ya zo na kuskure ko karantawa ko fassarawa Allah shi ya hime mana kuma Allah ya nuna mana abinda ya daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara haska zukatanmu da hasken Qur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أكرمك الله الله يساك على خير من تواريونا أن قرأتنا القرآن مجرمة لدى دكتور محمد أبكر والي تاريد على رمان سا الهجي أبكر أولنا مثلا تي نوانا فادة سمية مرسبة سرسين كما أرغم الهجي سمائل محمد ميرا ubangiji Allah ya saka muku da alkhairin sa mu da muka zo muka saurara ubangiji Allah ya sa mu ya zama usradiyar mu shigan mu ta aljanna firdaus mai martaba da ya dauki nauyin gabatar da wannan karatun muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairin sa kuma ya sa wannan ayi firo wannan aikin a cikin gidan jannatu firdaus har yanzu da yake ba mu da wata tambaya wanda aka aiko sai dai muna an aiko da roƙon addu'a ga ƴan uwa musulmi masu bukata da marasa lafiya da marigayen mu da suka rasu da sauran mabukata musamman akwai wata mata da take tana fama da juna biyu tana roƙon da Allah ya mata addu'a Allah ya saukar da ita lafiya sannan akwai wani ba Allah da yake shi na fama da rashin lafiya da Allah da shi da sauran marasa lafiya mu gabaki daya ayi muna addu'a Allah shi ba mu lafiya ga baki ɗayan mu. Sai ayi muna addu'a ga ƙasar mu Najeriya, Ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali, musamman ƙasar mu jihar Kebbi da kuma masarautar mu. Allah ya ba mu kwanciyar hankali da ci gaba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.